Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Haruna Shehu Maraba Jos da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Talata 26 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Haruna da kan labaran duniya.
Mahmud, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine ba cikin gaggawa. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'umman makamanta masu linzami na dogon zango tare da yin kashedi ga kasashen duniya akan hawainiyarsu ta kiyayi ramarta. Yan sanda a Pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake a kudancin birnin Karachi ya halaka wasu 'yan kasar China uku da direban su dan Pakistan.
To kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumar da ke kula da yanayi ta NIMET a Najeriya ta ce hasashen da aka yi ya nuna cewa bana damuna za ta sauka da wuri a sassan kasar. To ko wace shawara hukumar ta ba manoma?
Babban shawara da za a ba manoma shine su yi amfani da wannan harshashen da aka ce saboda akwai lokacin da ya kamata su fara shuki. Na biyu shine kuma su nema ingancaccen iri.
A Najeriya har ila yau za ku ji cewa ana ci gaba da kace na ce kan batun dan takarar shugaban kasa da yankin Arewa zai fitar karkashin jam'iyyar PDP.
Masu wannan zaben masu dan takarar nan ba sa matsayin delegates, ba sa PDP, ba sa mitin PDP. Ya za ka zo cikin gidan mutum kace a cikin dakon sa kace ga dan zai shiga.
Muna kuma tafa da wani rahoto daga jamhuriyar Niger kan shirin rage farashin abinci da hukumomin kasar suka samar. Kazalika shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin sakonnin da muke aiko muku ta hanyar email wato kuke aiko mana suna nan tafe. Amma kafin nan ga kanin wato ga labaran duniyar daga Haruna Shehu Maraba Jos.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia Vladimir Putin bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine ba. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashen fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus, Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka wa Ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da Russia ta kaddamar a kanta da kuma karfafa Ukraine din don tunkarar kalubale na gaba. Taron dai ya zo ne bayan ziyarar da Mr. Austin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken suka kai Kyiv, inda suka sha alwashin ba Ukraine karin tallafin soji. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya yi gargadin cewa yakin a Ukraine zai iya kasancewa ya zama yakin duniya na uku, yana mai cewa kungiyar tsaro ta NATO tana yaki da Russia ne a boye. A yau Talata, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya wanda ke ziyara a Moscow ya ce har yanzu akwai yiwuwar samun tattaunawa mai gwabi domin rage wahalar da mutane ke sha da kuma kawo ƙarshen yakin ba da dadewa ba. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'umman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani kawo yanzu tare da wasu magga makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi a dare wato a daren jiya da shugaba Kim Jong-un ya halatta. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba Kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar shi cikin sauri. Shugaba Kim, wanda sannu a hankali yake kara zaman ɗarɗar tsakanin kasar shi da Amurka da ƙawayenta, ya yi kashedin cewa duk kasar da ta kuskura ta takale ta to ta kwana da sanin cewa za ta warga za ta. A watan jiya a karan farko tun 2017, Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani babban makami mai linzami da zai iya shiga wata nahiyar. Jami'ai a Amurka sun ce suna sa ran Koriya ta Arewar za ta sake yin gwajin wani makamin mai linzami mai cin dogon zango, abinda zai kara zaman ɗarɗar a yankin. Sabon shugaban Koriya ta Kudu mai jiran gado ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakai akan Koriya ta Arewar, yana mai cewa manufar faretin sojin na daren jiya ita ce barazana ga zaman lafiyar Koriya ta Kudu da kuma yankin baki ɗaya. China ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna Beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsaurara matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a Shanghai. Hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi 11 a yau Talata, bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a Beijing Chaoyang a jiya Litinin. Zhang Yifan wani mazaunin Beijing ne. Ya ce yana goyon bayan tsauraran matakan yaƙi da coronavirus, kuma idan ana son yaƙi da cutar da kyau, yi wa mutane da yawa gwaji yana da matuƙar muhimmanci. Sannan ya ƙara da cewa zai ba da haɗin kai ga gwamnati ta hanyar zuwa ya yi gwajin. Jami'ai dai sun buƙaci mazauna birnin na Beijing da wasu makwabta da su koma aiki daga gida, kuma tuni aka rufe wasu wuraren wasanni da gidajen sinima. Kawo yanzu dai mutane 70 ne aka samu sun kamu da cutar ta coronavirus tun daga makon jiya, waɗanda suka haɗa da 33 da aka samu a yau Talata. A halin yanzu kuma birnin na Shanghai na China yana ci gaba da faɗi tashin magance ɓarkewar cutar, wacce take ƙara kamari saboda nau'in Omicron mai saurin yaduwa, inda mutane miliyan 26 ke ci gaba da zama cikin tsananin matakan kulle.
To, an jima kaɗan, Haruna zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Hukumar da ke kula da hasashen yanayi ta NIMT a Najeriya ta ce ana sa ran damunar bana za ta tsaya ne a watan Mayu mai zuwa, kamar yadda aka gani a bara. Hukumar ta bayyana hakan ne a yayin wani taron hasashen yanayi ƙarƙashin tsarin yankin Sudan da Sahel da ya samu halartar ƙasashe 17 a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Daga Abujar ga wakilinmu Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Ana sa ran damunar shekarar 2022 a ƙasashen yankin Sahel da masu Sudan ciki har da Najeriya ta kankama a watan Mayu mai zuwa a mizanin tsaka-tsaki, kamar yadda alƙalman dandalin hasashen yanayin ƙasashen 17 ya yi nuni. Shugaban hukumar ta NIMET Farfesa Mansur Bako Matazu, wanda Meladi Yusuf ya wakilta, ya ce
taron dai an yi shi ne saboda a yi hasashen yanayi na ƙasashen yammacin Afirka wanda kuma suke arewa, wanda suke boda da Sahara Desert. Akwai matakai guda biyu da ake kira Sudan da Sahel region, ma ya hada hada Mauritania da Chad, wanda su ba a yammacin Afirka suke ba, amma dai yanayin su iri ɗaya ne da arewacin yammacin Afirka. To shine suka yi gaba daya kasashe 17 suka taru saboda su yi hasashe abin da zai faru da yanayi, da ruwan sama, da temperature, dumi ko zafi ko sanyi. Wato irin ruwan da za a samu da yanayin da ya zo san daidai da na bala, duk da cewa akwai dan canji kadan.
Mai bincike akan yanayi a bangaren aikin noma na NIMET James Adamu Jampi ya yi karin bayani.
Tuna a watan biyu ministan sufurin jirage Senator Hadi Sirika ya fitar da kundin yanayin bana, inda ya nuna cewa bana za ana sa ran damuna ta sauka da wuri, kuma za a samu ruwa fiye da aka samu shekaru baya, kuma ana sa ran tsawon damuna za ta karu. Amma abun kula shine akwai hasashen yankin ruwa za a samu ban iska kamar fari kenan, musamman a jihohin arewa irin su Sokoto, Kebbi, Katsina, Zamfara, Jigawa, Yobe. Babban shawara da za a ba manoma shine su yi amfani da wannan harshashen da aka ce, saboda akwai lokacin da ya kamata su fara shuki. Na biyu shine kuma su nema ingancaccen iri da ana ce mishi drought resistant, zai taimaka kawo raguwan matsalan wannan farin.
Wakilai daga kasashen waje da suka halarci taron sun yi bayani.
Sunana Saidutin ne, nazo ne daga Niger, amma kata da aka ce ma Agrimet Regional Center. To yanayi na bana hasashen da aka yi akan jimilla ruwa da kamata a samu cikin damana, an yi hasashe an ganda bana insha Allah za a samu ruwa masu yawa, har da mana an yi lissahi an ganda damana zai fara da wuri, kuma ƙarshen shi zai tsawo. An yi hasashe ne don a samu mutane su doki matakai.
Shin wani tanadi ake a birnin tarayyar ƙasar Abuja? Babban daraktar hukumar ba da agajin gaggawa ta birnin, wato Fema Abbas G. Idris, ya ce
daga watan biyu muka tashi tsaye muka auna saboda mu ga nauyinsu akan aikin gona, hanyoyi, da kuma gine-gine, da kuma lafiya. Muka hangi illa da kuma amfani shi ga waɗannan murare, sannan muka gaya wa hukumomin da ya kamata da kuma abubuwan da ya kamata su. A bisa hasashe da aka yi, za a fara ruwa ne daga ran 14 ga wata mai zuwa, sannan kuma zai kare ran 24 ga watan 11. Fannin ambaliyar ruwa, Abuja kowa ya san yadda take. Kwana biyu da suka wuce an samu ambaliyar ruwa a nan Lokogoma. To yanzu abinda muka sa gaba shine hukumomi mun sa kanta su tabbatar da cewa dukkan wasu abubuwa da za su iya hana ruwa ya tafi an cire shi. Sannan ko da a gurin fa akwai rushe-rushen da aka yi, sai mun tabbatar da cewa ba abinda ya tsare hanyar ruwa.
A shekarar 2021 an samu ambaliyar ruwa a jihohin Kebbi, Lagos, birnin Abuja da ma wasu jihohin kasar, lamarin da ya jawo kiraye-kiraye daga manoma da sauran masu ruwa da tsaki da gwamnati ta rika daukan matakan da suka dace akan lokaci. Lima Abdulrahman, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Haruna ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Wata kotu a Myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'i da ake yi wa jagorar ƙasar da aka hambarar Aung San Suu Kyi da kwana guda. Kotun dai bata bayar da wani dalili na jinkirin yanke hukuncin ba. Ana gudanar da shari'ar Aung San Suu Kyi ne a asirce, kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida. Aung San Suu Kyi, mai shekara 76, za ta iya fuskantar ɗaurin shekara 15 a kurkuku idan aka same ta da laifi. A Pakistan, 'yan sanda sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai wato kan wata mota a kudancin birnin Karachi ya halaka wasu 'yan kasar China uku da kuma direban su dan Pakistan. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida wa manema labarai cewa mutanen da suka mutun suna kan hanyar su ne ta zuwa babbar cibiyar raya ilimin al'adu da China ta gina lokacin da bom din ya tashi.
A gaida Haruna Shehu Mara Rabu Jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan za mu leƙa fagen siyasar Najeriya, amma kafin nan bari mu duba makwabciyarta Nijar, inda jama'a ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da shirin nan na gwamnati da ta samar, wato na samar da abinci a farashi mai rahusa a wani mataki na sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar matsalar tsadar rayuwa. Daga da magaram ga rahoton da Tamar Abare ta aiko mana.
Wannan sai da abinci ya zo daidai da lokacin shi, la'akari da irin halin matsi da al'umma ke ciki. Madam Abbas Usaina ita ce shugabar kwamitin sai da abincin a shiya ta uku, ta bayyana mana yadda tsarin nasu yake.
Tsarin rabon mu dai yanda yake aikin san barkarce ne, kamar bankin ko unguwa-unguwa ne.
Yaya tsarin sai da wani yake?
Tsarin sai da tiya dala 80, kowa kuma sanki mai zirin kenan tiya 5 za a bashi.
Kuka aiki da wannan ko a ba mutum 10? Tiya 10 ko tiya 5 ko tiya 20 babu ruwanku da shi?
A wannan mu ba ruwanmu da shi, kawai da tiken da ka zo da shi ake aiki.
Ku huskanci wasu matsaloli ba tun da kuka fara?
In ba dai ba zama da jama'a yi a hankali, amma ba matsala, aiki yana tahiya.
Ganin halin tsadar rayuwa da ake ciki, jama'a ta yaba da wannan rahusa.
Tsarin a tiya 5 ce ma kadai nake so. Alhamdulillah an gode mishi. Shi gwamnati
Rashid ya yi kyau, ya yi kyau. An tosiya ma talakoki. Eh, gaya dai na zo zan saya dai.
Halima, wannan abu Allah muke yi ya muku albarka. Allah sa a mizani. Ah, wannan jin daɗi. Kudin daya ka samu biyu, kai kika da daɗi.
Sunana Auwal, alhamdulillah mun ji daɗi wannan abu da gwamnati ta kawo, ake saida mutane talakawa da rahusa. Tiya 5 ce ta dawon masara.
Ni ce Hajiya Maryama. Wannan sai da rahusa ta zo mu da alheri, ta zo mu da albarka. Gwamnati ta kyauta, gwamnati mun gode mata.
A irin wannan taimako, 'yan horar hula na sa ido don ganin yadda abin ke tafiya. Maman Rabi'u, ɗan ƙungiyar horar hula ne na NPCR, ya ce suna bi sau da ƙafa.
Eh, tsari sai mu ce an gode wa Allah, abubuwan suna tafiya daidai. Amma akwai matsaloli, dama ko menene ya taso muna kashe wuta. Wawai, tunda dama miye matsayinmu a nan, dama wannan ne.
Kamar abincin da aka ƙayyade, kuna ganin kamar zai isa mutane?
A gaskiya bai isa. Abinci wannan wanda aka bai isa sosai ma sai an ƙara, paske mutane cikin matsala suke fiye da yanda baka tsammani. Wasu ba su da kuɗin sayar, ji shi ne matsala, babban matsala. Kenan gwamnati ne ya kamata ta yi, gwamnati ta kokarta ta ƙara yawan tonage din da take ba kowace gunduma dan talaka su samu su cin wuriya abun.
Sai dai aka ce gwanin wani karkataccen wani, wasu jama'a sun koka inda suka nuna rashin jin dadin su kamar haka.
Ali Dando, sai dai kamar wanda ake wakilta su sai da mutane, akwai problem sai an duba gaskiya fi sabilillah.
Sunana Hawwa'u, an mu rahusar wannan gaskiya ba mu gane ba, tun shekaran shi muke zuwa muke zawwa nan kaf wannan da kike ganin sai da zamna sosai.
An ce mu zo za a sai da mu hatsi da rage, yau kwana na uku kenan. Tiya biyel biyel ce aka ce daga tiya biyel.
biyel ba a karawa tiyar biyel ma gata na yanzu kwana uku kana zauwa kai baka tsaya ba kai baka samu ba wallahi akwai matsala
sunana Sa'adiya su ba mu sai ma'aikata ma'aikaci yayi da makamashi
su ma dai masu unguwanni da ke wakiltar jama'a sun ce ba su gane tsarin ba cewar Abdurrahman Jibrullu baruma na unguwar Jagindi da Adam Haruna baruma na unguwar Gawan Wali
yanzu a ce hatsin da aka kawo ma talaka za a dinga ba shi tiya available kuma a dinga cewa wani service wane ne a bada ATTI 80 service wane ne tiya wane ne shine yake bata mana rai a cikin wannan mallan hatsin in ba dan ba talaka gwamnati bai kawo shi
sunana Adam Haruna baruma ne na Gawan Wali karce Gawan Wali don ka
na talakawa ne na talaka ne ina gani ko ai in ma'aikata ne ta ake canza akai ma ma'aikata gwamnati ko
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
To a Najeriya da tawon jam'iyyar PDP a yankin arewacin kasar sun yi taron gaggawa a Abuja inda suka nuna rashin amincewar su da duk wani taro da ke nuna fitar da dan takara daya daga arewa gabanin afud da gwani taron wanda ya hada tsofin gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya gudana ne karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami Ido da ministan wato da minister da tsohon minister Adamu Maina waziri kamar da za ku ji a wannan rahoto da Nasir Adamele Kaya ya aika mana daga Abuja
matsayin da tawon na PDP na nuna duk wani taro na takaita yawan yan takara irin wanda aka bukaci janar Ibrahim Babangida jagoranta da barin wasu a gefe alhali suna da niyyar gwada farin jinin su ba daidai bane Alhaji Sulalami Ido ya ce rudanin ya shafi yanda shugaban kungiyar da tawon arewa Farfesa Ango Abdullahi ya fitar da sanarwa bayan wani taro da ya nuna an zabi mutum biyu a yan takarar don wakiltar arewa da suka hada da gwamna Bala Muhammad na Bauchi da tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki
wannan yanayin zai cuci yan jam'iyyar PDP da kuma ita kanta arewa saboda wannan ra'ayi ba nawa bane mu yan PDP don masu wannan zaben masu kudin yan takarar nan ba su matsayin delegates ba su PDP ba su zama mutumin PDP ya zaka zo cikin ginin mutum ka a cikin ɗakunsa ka ce ga ɗan zai shiga saboda haka muka ce ba daidai bane a zo a ce an yi mitin an ce PDP kaza ba daidai bane domin wannan shine za a rusa ainihin kurjin arewa to alhamdulillahi hakim Baba Ahmed mai da labaran kungiyar Litan Arewan shi ma ya ce wannan ba ra'ayinsu bane ba su yi shi ba ra'ayin Ango Abdullahi shi kadai abinsa shi kadai saboda haka kaga ashe an rige mana aikin yi dama hadarin shine ba mu san jami'u da mutanen arewa muna rigima ko mutanen kungiyar arewa ko ba muna rigima mu su muna matsayi da cewa jami'a ake siyasa ake suna matsayin arewa akan matsayin arewa amma siyasa akwai dan arewa a PDP akwai dan kudin PDP
kazalika Sulalami Ido ya bada tabbacin duk wanda Allah ya bawa nasara a zaben fidda gwani za su mara masa baya
wayannan mutane yan takarar dukkanin su namu ne kayanmu ne ƴaƴanmu ne kuma a san su kuma a wurin mu shine a matsayin PDP idan an je in sun yi sun yi sutu da yan PDP yan takarar dukkanin su da su wiki din da su gudum din da su atiku da su waye duk mai sun takarar PDP in sun yi sutu su yaso bane babu laifi gida ɗaya ne so a wurin mu shine duk yan takarar nan guda 12 ko 13 kowanne zai zama shugaban Najeriya a matsayin kwarewa a matsayin ilimi a matsayin da ce ko zai yi amma dai magana shine dai ake nema fata mu shine a matsayin mu na ƴan uwa uwa dai ba dai muka ce mun fudda wanda yake zai zo shine ainihin wakilin dukkanin mu
in za a tuna Dr. Sadiq Umar Gombe na kungiyar dattawan ya ce su ma gayyato su aka yi su can ko gwani a tsakanin ƴan takara hudu kazalika shi ma janar Babangida ƴan takarar ne suka neme shi ya zaba musu wanda yafi cancanta
ƴan takarar nan suka kai kansu dan jam'iyyar su yace ba harkan jam'iyya bane harkan arewa ne ya kira dattawan da yake ga sun cancanci zama shine iyaye arewa ya sa su a gaba wanda yake maganan nan kuma da kake magana ai ya sani shi ma dattijo ne arewa amma duk waɗanda aka sa a cikin abun nan yayin sa ne arewa sannan kuma fa ba ma so mu ce a manganu za a rinka manganu na neman kawo hauragi a arewa wasu da suke irin wannan maganganu suna daga cikin fondus ka tayi suna tallatan Obasanjo ya zarce da yamma babu wata maganan ci gaban demokradiya
Za a gudanar da taron fidda gwani na PDP a ranar 28 da 29 ga watan gobe. Nasiru Adamaili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19, hudu kenan da minti 19 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodiyoshi za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa karancin ruwan sama da tsadar takin zamani da dai sauransu na daga cikin dalilan da ka iya sanya miliyoyin al'ummar Ghana su fuskanci karancin abinci a bana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Makumasi Hamza Adam ya ziyarci jihar arewacin kasar Ghana da ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman Ghana kan matsalolin da manoma ke fuskanta. Wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Na farko sunana Abdulrahman Mohammed, kuma ni ne National President of Peasant Farmers Association of Ghana. Akwai manomin shinkafa Ghana, kuma muna da wurin noma shinkafa cikin kasan Ghana. Muyi over 6,000 farms wadanda ke cikin shinkafa, kanana da manyan manomin shinkafa. Kuma Allah ya wadatar muna da kasa. Muna da kasa wurin noma shinkafa. Don dai saboda matsalan da muke ciki, yasa mutane ba su zo su hada da mu muyi noma shinkafa. Ka gani na farko bari in kai ka wurin kasan aiki sha'anin noma sai da kudi. Yanzu an baka da kudi zaka tashi ka je bank ka je ka nemi kudi. Interest rate mu na Ghana wurin bankocin da muke karban kudi daga 33% zuwa visa. Inda ai maka sauki in koda ai maka 30% to charges in da bank zai sa maka na kafin ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35%. Abinda muke fuskanci na cikin kasan Ghana. Na biyu kuma before ka je bank ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral bi ma'ana takardan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai baka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala gure kenan in ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun kananan manomai zan ban kai ka isa zan dai duko maka last year inda muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an kawo farko an kawo 25 kg na an yi shi 48 series 25 kg NPK haka government yake assess sannan urea 40 series da aka yi haka na wadanda company da ke bada fertilizer na suka ce a su yanda suka sai fertilizer na da yanda government yake so ya sai na ba za su samu wani abu ba don shi kuma sun gana wi su ce ma government kaman ba za mu yi ba sai sun yadda su yi amma ba su yi karshen da muka kai kara wurin government muka hada su da government za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba government bai biya ba to yanzu ya ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma government kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan government ya review price na ya kai 25 kg sai aka yi 53 series amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba inda suka ce black market shi yasa an ka duba production this year yayi very low abinda muke face kenan as manomi yanzu inde kammala batun fertilizer shekaran gada muke za mu shiga aikin noma shekaran jiya government ya release wani takarda muka gani aka ce muna kaman this year subsidized fertilizer NPK 50 kg na za a sai da shi a ba mu 320 Ghana cedis so bi ma'ana 25 kg na 160 ya zama abunin da zai sa ma ba za mu ya ma mu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi kaga masalan da muke 2017-2018 da yake subsidy yayi kyau manomai sun noma sun samu da kyau na yance maka kaman abinda muka samu kai muyi abincin da muka tara cikin kasan ga yayi feed abinga kaman 90% of the population of Ghana amma da yake yana rushewa yana komawa baya yana komawa baya har muka samu kanmu cikin wanga masala government ya kawo wani doka last year suka ce muna kaman abinda government ke so yayi benchmark da aka kawo government ya kawo batun shin na cewa kaman masu import wadanda suke kawo shinkafa daga kasa government zai ba su discount wato in ka sai shi kaman 100% sai government yayi maka abin ga raguwa 50% so da ka kawo 50% nan zaka sayar tun da ma inda ma ake kawo shinkafan nan daga inda ake import shinkafan nan ka duba Thailand yanzu haka su interest su free ne in ka zama manomi zaka je bank ka je ka karbi loan ba wani interest kai Japan haka negative 4 interest bi ma'ana in kai ka zama manomi kace bank zaka karbi loan ka zo ka yi noman shinkafa ko noman aikin noma sai a kuma baka kyautan 4% saboda dun ka je ka karbi kudi zaka yi aikin noma to bari in koma maka Nigeria nan kusa makwabcin mu su Nigeria interest su 9% sannan zaka duki ka compare da namu 30 or 35 or 36% To yanzu inda waɗanda suka yi interest free na an kase wani abu wurin nan zaka zo dama arha ne domin manomin nan in suka yi ba za ko nawa suka sayar ba za su fadi ba mutane su je wurin nan su sai su kawo maimakon government ya tax su sunna government ya ba su discount 50% so in suka zo in za su sayar muna nan abincin nan nan tun dama sai ka ga nasu nan namu nan da nasu nan kaman 25% ke kai so in mun ka kai namu nan kasuwa wa zai ce to ba za mu yi musiri ba saboda shi yasa kwanan ga kuka gani muka tashi muna kuwa muka ce kama government ya duba wannan abu
masu sauraro anan zamu lissa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Abdulrahman Muhammad da kuma wakilin makumashi Hamza Adam sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin
sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'ummar musulmi na Najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba har da sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikin sa Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata na ramadan cikin sa Allah ya saukar da littafin sa na alqur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alqur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkanin sa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr can Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin mun saukar da wannan littafin alqur'ani a daren lailatul qadr Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya qur'ani aka saukar da shi cikin watan ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da yayi a raye aka saukar da shi kadan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alqur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alqur'ani manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya
to kafin mu karkare shirin ga Haruna ya dawo da labarai a takeice
Mahmud sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba a daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro Korea ta Arewa ta nuna wasu shugaban makamanta masu linzami na dogon zango tare da yin kashedi ga kasashen duniya da wato hawainiyarsu ta kiyaye ramarta Sannan ƴan sanda a Pakistan sun ce wani harin kuna bakin wake a kudancin birnin Karachi ya halaka wasu ƴan kasar China uku da kuma direban su. Sannan wata kotu a Myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamnan shari'o'in da ake wa jagorar kasar da aka hambarar Osan Suci da kwana guda. Kotun dai bata bayar da wani dalili na wannan jinkiri ba. Ana dai gudanar da shari'ar Osan Suci ne a asirce kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da ƴan jarida.
Tuma sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafi yanzu kan a madadin Haruna Shehu Mararraba Jos da ya taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin sai injiniyarmu Nashwan ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu.